Baba Tuda, Sarkin Labari.
An samu tufka da warwara kan batun biyan kudin qualifying da gwamnatin Kano ta ce ta yi a baya.
Yanzu dai a takaice ina so in gaya maka wannan maganar da nayi ita ce kankat.
Wannan fashi ne je ka dawo wai an ci gaba an koma baya. Matar nan da Ubangiji ya jarraba da cutar sida mai karye garkuwar jiki har ma ta nemi irinta mai dauke da cutar ta kuma samu da yawa. Yau an samu wani sabon ci gaba akan wannan al'amari. Su kuwa wasu samari zarginsu ake da cikuikuyo cunan rigar budurwarsu ta baya saboda wai sun je zance ta fito ta koma.
Tana zuwa ita ga waɗannan samarin ba ta yarda da su ba. Ta juyo za ta komo gida ɗaya daga cikinsu ya riƙe ta ta gaba ɗayan kuma ya riƙe ta ta baya.
Ita kuwa wata tsohuwa mai shekaru sama da ɗari a duniya cewa ta yi wani ɗan uwan marigayin mijinta yana jibgarta.
Ba ni da shi sai in tafi gidan ubana sai izo ina yi mun haka sai dai ki tafi gidan sule a kafa miki daki mutsiyatan nan.
To ko meye dalili kuma me masu ruwa da tsaki za su yi akai cikakkun waɗannan rahotanni da wasunsu za su zo a cikin shirin na wannan rana dan Allah sai ku dakace mu.
Ga wani kira na musamman ga maza da mata masu fama da dadaddan ciwon wuya wanda ya kai wata uku ko fiye da haka. Ciwon wuyan da ya kasance ba ta dalilin hatsari ko rashin lafiya ba. A yanzu haka ana gudanar da wani muhimmin bincike kan wannan matsalar wanda hakan yasa ake neman masu irin wannan lalura kuma suke da sha'awar shiga binciken inda za su samu kyakkyawar kulawa irin ta masu ciwon wuya a kyauta har tsawon wasu makonni kuma a duba irin cigaban da za su samu. Masu hidimar wannan bincike na neman haɗin kai ne daga al'ummar yaren Hausawa kuma makusanta birnin Kano yayin wannan aiki. Masu wannan lalurar ciwon wuya da ke son kasancewa cikin wannan bincike da samun kulawa kyauta sai su tuntubi Nazir Bashir Mukhtar ta lambar waya 0806-69-44-44 ko a nufi sashen motsa jiki da gashi na asibitin Malam Aminu Kano ko kuma asibitin kashi na Dala. Da fatan za a ba da himma.
Mai sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ibrahim Abdullahi soran ɗinki ne ke muku sallamar tare da farin cikin sake kasancewa da juna ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Juma'a mai taken Juma'at rahmatullah. Fatan mu dai ya Allah Ubangiji ya sada mu da dukkanin alhairan Juma'ar. Yanzu kuma sai ku zo mu dunguma kai tsaye zuwa cikin shirin na yau. Amma za mu fara yin tsuguno ne a gaban teburin labarai wanda Tijjani Adamu zai karanto mana su.
Wani kwararren likita da ke asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano Dr. Ibrahim Muhammad Badamasi ya bayyana cewa rashin cin abinci akan kari na ɗaya daga cikin abubuwan da ke haddasa cutar gyambon ciki wato ulcer da ke ganawa wakilinmu Nasir Khalid Abubakar. Likitan ya kuma ce duk wanda ya fara jin wani sauyi a jikinsa ko kuma yake yawan shiga firgici to ya yi kokari ya ziyarci asibiti don dora shi akan magani. A nan kuma wani malami a sashen zamantakewa da ke kwalejin ilimi ta Sa'adat Rimi a nan Kano, Comrade Awal Rabiu Babban Wando, ya yi kira ga iyaye da su rinka bibiyar karatun ƴaƴansu domin sanin halin da karatun suke ciki. Comrade Babban Wando ya kuma ji hankalin ɗalibai da su ƙara zage damtse wajen neman ilimi ta yadda za su kasance ababen koyi a nan gaba.
To madalla, kafin mu je ga jigon rahotanninmu na yau, Jakadiya Suwaiba Musa Yahaya za ta karanto wasu daga cikin saƙonnin ra'ayoyinku da kuka turo kan jigon rahotanninmu na jiya wanda ya kalli batun zargin da aka yi wa wani matashi na cewar ya ware kwanjinsa ya tiƙa wa ƙaninsa sanda ya mutu. Ƙarshe kuma suka jefa gawarsu a rijiya. Subhanallah.
Za mu fara da saƙon Rabi Hayin daga bakin boda inda yake cewa, salam Baba Suda, ina jan hankalin matasa akan mu ji tsoron Allah, mu guji aikata aikin da na sani. Kai jama'a, ka rasa wanda za ka aika lahira sai ɗan uwanka? Allah ya kiyaye. Saƙo daga Jinjiri Guraza Kura, Allah ya ji kan wanda aka kashe. Kai kuma da ka aikata, Allah ya shirye ka. Saƙo daga Firdausi Ibrahim na Ibawa, shi kuwa Shehi Sagagi Dunas cewa ya yi, Allah ya shirya. Ka kashe ƙaninka, Allah ya sa a daina kashe-kashe a duniya. duniya. Salam Baba Suda. Wannan rashin imani har ina. Da fatan Allah ya tsarkake mana zuciyar mu. Amin. Sako daga Aisha Ibrahim Karkasara. Jama'a dan Allah mu dinga kai zuciya nesa. Mu dinga tunani kafin mu aikata duk abin da zamu yi don gujewa aikin da na sani. Sako daga YY Mu'azu Tudun Wadar dan Kadai. Ita kuwa na imama Maman Mus'ab DDY cewa tai ka kashe kaninka ciki daya. Allah ya shirye ka ya kuma sa imani a zuciyarka. Amin. Zamu karkare da sako Maman Shahid Medile inda take cewa dan uwa da kashe kaninsa Allah ya sa mu fi karfin zuciyar mu. Masu sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai ba mu damar karanta sakonnin su ba, mun gani muna godiya.
To mai sauraro, jigon rahotannin mu a yau dai zai kalli batun tufka da warwarar da aka samu kan batun biyan kuɗin qualifying wanda gwamnatin Kano ta ce ta yi a baya. Wannan fashi ne je ka dawo wai an ci gaba an koma baya. Da fari dai gwamnatin Kano ta cikin wata sanarwa da kwamishinan yaɗa labarai Malam Muhammad Garba ya fitar a ranar 8 ga wannan watan da muke ciki na Afrilu, yana mai cewa gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya umarci da a biya kudaden jarrabawar NECO ga ɗaliban makarantun gwamnati waɗanda suka rubuta jarrabawar qualifying kuma ka fatanin su rankwata kwabbaki ɗaya babu wariyar ɗanbora. Matukar dai ɗalibi ya rubuta jarrabawar ta qualifying, to gwamnati za ta biya masa NECO, inda adadin su ya kai kimanin 38,632, jimillar kudaden da za a biya musu kuma ya kai kimanin miliyan 424,952, wanda hakan ke nuna cewa kowanne ɗalibi zai ci gajiyar naira 10,011 da kalalitar gwamnati cikin asusun al'umma. To tun daga wannan lokaci da wannan sanarwa ta fita, al'ummar jihar Kano da dama suka rika bayyana farin cikinsu da jin daɗin su. Har ma ta cikin wannan shirin wasu jagororin kungiyar ɗalibai suka shigo suka kuma yi godiya ga gwamnan na Kano tare da nuna yabawar su kan wannan yunkuri. To amma fa sai dai a iya cewa wannan yabo yayi hanzari. Kwatankwacin zancen nan na masu iya magana da sukan ce ba a saurin yabo har sai an ga tabbatuwa al'amari, in ji ɗan gidan mai lalurar yatsu. Domin dai mu manema labarai muna kan aikinmu na yau da kullum, sai kwamishiniyar ilimi Aisha Jafaru Yusuf ta ba mu takardar gayyata ta ce mu je tana da bayani. Mu kuma daga nan sai muka tura jakada Abba Isa Muhammad wanda ina zuwa sai ta warware zancen kwamishinan na yaɗa labarai Malam Muhammad Garba. Ka ji wata tufka da warwara irin ta zancen manya, ta ce gaba ta koma baya kwatankwacin wani karatun allo da ake biya shi a da, ko kuma yanzu a makarantun kolawa da ake biya mi'ara koma baya, inda ta ce yanzu gwamnati za ta biya waɗanda suka sami kredit 5 ne kawai, kuma a cikin 5 ɗin sai an samu turanci da lissafi.
Wato yaro ko ya ci credit 3 kuma ya hada da turanci da lissafi, wato credit 5 kenan. Saboda haka ya cancanci tallafin gwamnatin mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam. Sai muka tashi da 38,632.
To kwamishiniyar dai ta kuma yi wani gargadi ga masu karɓar kuɗin waɗanda suka samu nasarar gwamnati za ta biya musu.
Duk waɗanda suka karɓi wani kuɗi saɓanin abin da ya kamata su karɓa, wallahi ba za mu saurara masa ba, tunda mun ba da dama, mun tara daraktocinsu, mun tara zonal directors. Idan ka yi fa ka zama mai taurin kai kuma mara bin umarnin na gaba.
To sai dai fa jakadan namu ya sake kwankwashe irin nazancen aiki don tabbatar da jawabi, inda ya ce to koyaya maganar da kwamishinan yaɗa labaran yayi a farko wadda ta sanya aka fara murna?
Akwai maganar da gwamnati ta yi a baya, har yanzu tana nan kokuwa.
Wace magana gwamnati ta yi a baya?
Cewar dukkan ɗalibin da ya faɗi
kwalifayin an biya. Mu ba mu san wata magana da gwamnati ta yi a baya ba. Gwamnan ka ji da bakinsa ya yi wannan maganar ko kuwa kwamishiniyar ilimi?
Ana magana kamar kakakin gwamnati.
To kakakin gwamnati, yanzu dai a takaice ina so in gaya maka wannan maganar da nayi ita ce kankat.
To mu ma din a wannan gabar za mu ce kankat din mu tsaya haka akan wannan labari, tunda dai shi ne jigon rahotannin mu a yau, wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya 0809 11 4 9 5. Muna dakon. To anan kuma matar nan da Ubangiji ya zarraba da cutar sida mai karye garkuwar jiki har ma ta nemi irinta mai dauke da cutar ta kuma samu da yawa. A yau dai ta tabbata ɗaya daga cikin ƴan takarar riyada ce har ma an daura aure. Dan haka ne muka ji ta bakin angon ta wayar tarho.
Gaskiya alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah. Gaskiya ni sai ba zan yi musu tayon farin ciki na ba a yau. Gaskiya godiya kuma ta tabbata ga Allah. Allah kuma ya sa wannan abu har mu ga karshen shi lafiya da lokacin da ake fatan tare ga baki ma.
To ko yanzu me ya rage kafin a kai ga tarewa wanda ake sa ran yin ta kafin azumi?
Yakin da muka samu dai karen jari Allah bai samu na da aiki ba duk da muna da karatu kuma dai gashi ana ta gwagwarmayin dai abubuwa dai kuma taimakawa wasu jaman. Sannan na ji kuma abin da ya rage a cikin hidimar shi ne kamar mun da hakan ina bukatar fami sai muhalli. Zan samu Ali Zahaya ko in ce ko muhalli sannan kuma in samu abin da zan iya riƙewa kaina da iyalina.
To sai dai fa ko da muka tuntuɓi amarya sai kunya da murmushi suka baibaye ta. Tace haba su da aminin fasi a barni ba zan iya magana ba ni dai na san ina cikin farin ciki mai ƙarfi to amar su ta ango su dan ya barki ba sai ya saka maganar ba tunda dai ku da ma mata an ce murmushin ku amsawar ku fatan mu dai ya Allah Ubangiji ya bada zaman lafiya da kazantar daki amin to wannan labari dai na auren masoya biyu gabanin mu kawo muku shi mun saka shi a shafin mu na Facebook inda al'umma bila aladin suka bibiye shi har ma wasu suka bayyana ra'ayoyin su akai kadan daga ciki kuma sun hada da mai jaba A Suleiman da Ma'aruf mai Filas inda su biyin suka ce Allah Ubangiji ya bada zaman lafiya tare da zuri'a ɗayyiba Nuruddin Nuruddin kuma yace haka yake baba Suda shi kuwa Zaid Abubakar Khalid cewa ye masha Allah Allah Ubangiji ya sanya alkhairi babban murtala garka kuwa shi ma cewa yayi Allah ya bada zaman lafiya bari dai mu dan tsaya haka sai dai kar ku manta kuma za ku iya bibiyar shafin namu na Facebook da Ala FM Kano domin ganin irin labaran da muke sanya muku har ma ku bayyana ra'ayoyin ku akai to anan kuma wasu samari ne waɗanda su tun ma kafin a je ga daurin auren ake zargin su da cukuyuyo tunar rigar budurwar ta su ta baya saboda wai sun je zance ta fito ta koma kaji sai ka ce matar su da kada Abba Isa Muhammad yana da karashin wannan labari
al'amarin dai ya faru ne a daren jiya a unguwar Isawa gidan canga dake yankin karamar hukumar dawakin kudu inda ake zargin matasan sun yi sallama da wata budurwa ko da ta fito kuma tayi arba da su sai ta juya domin koma a gidan su inda anan ne ake zargin sun ci kuikuye ta kamar yadda mahaifin budurwar ya sheda mana
ya aka turo kanwarta ta kiranta daga samari sun zo ita kiranta har suka bata naira 20 tana zuwa ita ga wa'annan samarin ba ta yarda da su ba ta juyo zata komo gida daya daga cikin su rike ta ta gaba dayan ya kuma ya rike ta baya da ta yi ihu ita ma uwarta sai ta yi ihu ina fitowa dinnan shi din ya baka a guje shi kuma sai ya dauki mahin din sa ya bai wajen gidan sarki aka dinga ihun sa aka tare shi a can gidan sarki
mun kuma tuntubi kakakirin dinan ɗan sandan jihar Kano DSP Abdullahi Haruna ga kuma abin da yake cewa
da dai lokacin mahaifiyarta ta fito tana ganin haka kawai sai ta yi musu ihun barayi yara suka gudu sai wani tsoho ya tare ɗaya daga ciki a lokacin sai yake giya masa abin da ya faru daga nan sai ga ƴan uwan yaran da kuma ƴan uwan yarinyar maza sun zo wajen da kuma mata ana haka abin da ya hayaniya ta ɗagu har aka tafi police station to an zo an zauna kuma sun tabbatar da cewa hakan ne ya faru yanzu haka kuma ana ci gaba da bincike
to da fatan Allah ya kyauta amin Abba Isa Muhammad baba Suda
to Abba Isa ai dama duk tsuntsun da ija ruwa aka ce shi ruwa kan doka kaga yanzu kai tunda baka cukuyo tunar rigar budurwar taka ta baya babu ruwanka mu ma kuma babu ruwan mu sai dai mu je teburin mu na talla
Shakka babu a El Samat komai na mata ne domin mata su ne tushen rayuwa mata malaman al'umma mata hasken rayuwa mata iyayenmu idan babu ku babu gida mata a dangari ohoho ina mata masu son canta ado don burge mai gida ina mata masu son kece raini a gidan biki ina mata masu son zama taurari wajen caba ado a tsakanin mata masu ji da kansu ku kasance a rukunin kantunan El Samat dake shaƙe da gallagallan atamfofin Nigerian Wax Diamond Classic Cote d'Ivoire Brilliance Attitude Fighter Touch Chicken Baby Dolce Pattern Holland Swiss Life, Swiss Atampa, Swiss Cutting, Swiss Boil, the sauran leshika da materials da suka dace da kwalliyar zamani a bin sha'awa. Takwas, takwas. Domin kada a ba ku labari, rukunin kantonan Elsamart sun fara daga lamba 8 Unity Road, lamba 83 Lion Jallaba, da lamba 1 Amana House, da lamba 1 Ibrahimawa kan titin IBB, duk a kasuwar Kantun Kwari. Sai Elsamart dake Ado Bayar Mall, da kuma Elsamart dake gidan marigayi Sheikh Khalifa Isa Karabiu, titin Ibrahim Tayo, akanan Dabo, Nigeria. A kantonan Elsamart da karamar riba muka dogara da neman albarka.
Shahararrun kamfanonin Mudassir and Brothers da Elsamart Investment sun shirya tsab domin samarwa abokan mu'amalar su kayan tifabi masu inganci da rahusa kuma ƴanyayi domin shagulgulan sallah da sauran al'amuran yau da kullum. Mudassir da Elsamart suna gargadin abokan cinikin su na yanar gizo, Instagram, Facebook, WhatsApp da website da sauransu. Tabbatar duka kuɗin da za su biya sun biya a akawun mai dauke da sunan waɗannan kamfanoni domin gujewa ƴan jabu. Allah ya sa a yi hada-hadar azumi da shagulgulan sallah lafiya. Amin summa amin.
To sai mu ce madalla da waɗannan sakonni, kuma yanzu tunda mun dan huta, bari mu dogon zango zuwa ƙauyen Dan Isa dake karamar hukumar Rimin Gado, inda wata mata tsohuwa mai shekaru sama da 100 a duniya take cewa wani dan uwan marigayin mijinta ina jibgarta. Lamarin da isan ya ta garzaya kungiyar kare haƙƙin dan adam Human Rights Foundation of Nigeria. Tsohuwar da mai suna Habi Dan Isa Sarkin Noma ta ce tunda farko dan uwan mijin nata ne yake so ya raba ta da gonakinta da ma gidan da take ciki, saboda ba ta da gata duk ƴaƴanta sun rasu, ba ma a batun mai gidan nata wanda irga mu gidan gaskiya tun fil azal. Haka su ma iyayenta suna kushewar, dan haka yake zuwa yana cin zarafinta ta hanyar duka, har ma yana dungure mata kai yana fadin sai kin koma gidanku ƴar talakawa. Karshe dai ya kai ta court, ya kuma yi nasara a kanta can a gaban kotun ma, inda kotun ta mallaka masa wuraren, saboda a cewar matar wai yana da kuɗi ne. To amma fa sai dai ta ce ko da yayi nasara a gaban kotun ma bai kyale ta ba, dan haka ne ta garzayo kungiyar ta kare haƙƙin dan adam da nufin ta taimaka wajen kwato mata haƙƙi, har ma muka zanta da ita.
Tunda aka ban ƴaƴana suka mata ike fi min zarafi yadda duke ni kwanan nan, ya kuma zuwa ya kuma yi min cin zarafi, yanzu ko zazzagi na ike ina kuka ba idan ya mu shekaru ba ni da shi ta in tafi gidan ubana sai izo ina yi min haka ina yi min haka sai dai ki tafi gidan sule a kafa miki daki mutsiya ta nan.
To shugaban kungiyar dai Alhaji Muhammad Bello Gadan Kaya ya ce za su kalli abin ta fuskar cin zarafin dan adam, inda za su fara da bincike, sannan kuma a bangaren shari'ar tunda dai an yi hukunci za su zauna da lauyoyinsu dan ganin yadda za su bullowa abu.
Za mu shiga za mu yi ruwa mai tsaki, kuma za mu binciki wannan abin a doren shari'a, mu ga mai shari'a ta ce, za mu zauna kuma da lauyoyinmu a ga mai za a fitar, kuma in a fitar ta yaya za a kwato mata wannan haƙƙi nata. Tunda inda take faɗa mutumin nan bayan ya kwace mata haƙƙinta kuma yana cin zarafinta, to kaga dama wannan abin shi ne a gabanmu da cin zarafi da danna haƙƙi.
To ko da muka tuntuɓi kakakin kotunan jiha, Baba Juma Ibrahim ta wayar tarho cewa yayi duk wanda kotu ta yi wa hukunci bai gamsu ba, yana da ikon ɗaukaka ƙara, kuma ko da lokacin ɗaukaka ƙarar ya wuce, doka ta ba da damar ya nema a faɗaɗa masa.
Har yanzu tana da wata damar da za a buɗa masa lokacin da za ta sake shigar da asibiti ko da ya riga ya wuce. Idan tana da lauya shi ya riga ya sani yadda za a rubuta wannan kudiri. Idan ba ta da lauya za ta zo ɓangaren da ake shigar da ɗaukaka ƙara, za ta shigar da bayananta da dalilanta, da in ya so daga baya kuma za a buɗa mata lokacin da ya riga ya wuce na ɗaukaka ƙarar, daga baya kuma sai a shigar da ɗaukaka ƙarar taka.
To sai mu ce ya Allah Ubangiji ya kyauta a mu. To anan kuma wani mutumi ake zargi da yaudarar SA ɗin gwamna, inda ya gudu da wata ƙanƙararriyar motar ta mai tsada ƙirar ƴan binni. Lalle fa wannan mutumi ya ɗauko magana. To sai dai fa da yake al'amari ne na kotu, kuma ita kotu bincike take tana yin adalci, dan haka ne ma da aka gurfanar da shi a gaban kotun magistrate mai lamba 30 ƙarƙashin mai shari'a Awwal Yusuf. Kotun ta duba al'amarin a karan farko ta kuma ba da shi beli, tunda dai doka ta ba da dama. Amma fa a hannu guda an ci gaba da sauraron shari'ar, inda a zaman kotun na wannan karan ita SA ɗin gwamnan Yahanatu Sani ta gabatar da shaida. Lauyan wanda ake karewa kuma ya tutsiya wannan shaidar da tambayoyin kwakwafi irin nasu na lauyoyi. kuma jim kadan bayan fitowa daga kotun mun zanta da wannan sheda inda ya bayyana mana takaitacciyar shedar da ya bayar a kotun
abinda na sani ta duki ya duki motar ta ya gaban kanshi da ita kuma sun yi da ita ya biya ta bai biya ta ba kuma an zo kotu na faɗa abinda na sani cewa ya anshin motar ta ya tafi da ita ya sayar bai bata kuɗin da ba yau zai ta yi cewa zai je kai mafin sa unguwa tun 2017 ne take son ai masala har mafin shi ta samu baban sai dauki alƙawari haka a ce akwai ciniki suke za a sayar a bata haka dai har abinda ya kawo ga wurin yan sanda ya zarto zuwa kotu to shine kuma muka zo muka ba da shaida
to daga bisani dai kotun ta dage sauraron wannan shari'a zuwa ranar 14 ga watan gobe wanda idan hali yayi a wannan rana za a ji mu da bangaren mai kara da kuma bangaren wanda akai kara tunda dai a yau mun dauki sheda dan tsakiya ita ma kotun daukaka kara dake Kaduna ta wanke tsohon kwamishinan kasa na jihar Kano da ta Faruk Bibi Faruku da katumar da gwamnatin Kano take yi masa na zamba cikin aminci kamar dai yadda lauyan sa Sa'id Tudun Wada ya bayyana azantawar su da jakada Yusuf Nadaba Ismail har ma kuma jakadan namu ya tuntuɓi lauyar gwamnati barista Rabuwa ya tawayar tarho sai dai bata samu sukunin dagawa ba ya kuma tura mata gajeren sako wanda har kawo yanzu shi ma sakon babu martani watakila sai dai ko a gaba kuma yau shirin namu na juma'ar ma mai jeran tafannonin ne inda a yau za mu fara da fannonin mu na kalmomin fada tare da jakada Ma'az Musa Ibrahim
a wannan makon zamu yi duba ne akan kalmar tambari ga marga ko me kalmar take nufi ga dai daga cin sharada Alhaji Ilyasu Mu'adu Sharada dauke da cikakkiyar ma'anar kalmar
tambari ga marga tambari ne da ake samun sa a kasar daura masarautar daura tambari ne kato wanda mutum ɗaya ba zai iya daukan sa ba sai an samu kaltai guda biyu ko uku sune za su iya daukan sa su kai shi su rataye shi a jikin gofar bishiya inda ake buga shi idan an nada sabon sarki a wancan zamani akan kai shi gaban sa ya buga shi har sau 12 to idan an ya buga shi sau 12 sai da shine sabon sarki kenan a kasar daura
sai wani makon idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu dauke da wata kalmar da take fanta daga fada Mu'az Musa Ibrahim baba suda
to domin samun albarkacin juma'ar bari mu karkare da rahoton hudubar juma'ar wanda jakada Abba Isa Muhammad zai kawo mana shi
a wannan makon imamin masallacin juma'a na Sheikh Uba Sharada Malam Bahri Abdurrahman ya gabatar da hudubar sani game da muhimmancin istighfari kamar yadda ya mana karin aski jim kadan bayan idan da sallar juma'ar
saboda muna ta aikata abubuwa na zunufai iri daban-daban kuma babu abin da zai wanke mana waɗannan zunufai namu sai istighfari kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin wata sura ta alqur'ani cewa fastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu samaa alaykum midrara wa yamdudukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara
malam bari abdurrahman ya kuma shawarci al'umar musulmi da su rungumi istighfari domin yana rusa zunubai da kuma samar da nutsuwa
domin annabi sallallahu alaihi wasallama ma'asumi ne wato ma'ana ba mai aikata fi bani amma a kullun ina yin istighfari sau 100 to ina mu ka cuci wancan kai da wancan kai kaza zunufai kullun yi muke yi amma ko muna saki dan istighfari saboda haka yan uwa mu kula dan istighfari dan mu zauna lafiya
fatan Allah ya sa mu amfana da hudubar juma'ar amin sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu Abba Isa Muhammad baba suda
to ya Allah ubangiji ya sa mu dace da dukkanin alkhairan da suke cikin ranar ta juma'a amin kuma za mu karkare sai dai kada ku manta za ku iya sauraron shirin kacokan baki daya a shafinmu na internet www.dalafmkano.com ko kuma ma ku saurari tashar baki daya kai tsaye a wannan shafi har ma da shafinmu na Facebook dalafmkano ko kuma shafukan TuneIn Streamer Radio Live Online Radio Online Radio Box ko kuma a shafin nan na Live from Niger to gurzan jakada dai Abdulkadir Yusuf Gurzo da Bahari Isa su ne suka sada ni da ku sai abokan aiki ɗan biyar sarakan zazu har da taimakon Ma'az Musa Ibrahim ni kuma da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi sauran dinki nake cewa mu yi hutun ƙarshen mako lafiya wassalamu alaikum.